Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 5 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Binta da kanin labarai.
Cibiyar haɗin gwiwa da ke sa ido kan aiwatar da yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiya suka kulla na kai jiragen ruwan kasuwanci dauke da hatsin Ukraine zuwa kasuwannin duniya ta faɗa jiya Alhamis cewa ana sa ran ƙarin jiragen ruwa uku za su tashi a yau Juma'a. Jami'an tsaron Taiwan sun bayyana cewa ƙasar Sin ta aika da jiragen yaƙi da na ruwa da dama a kan layin tsakiyar tekun Taiwan da sanyin safiyar yau Juma'a, yayin da Beijing ke ci gaba da atisayen soji na tsawon ranaku a matsayin martani ga ziyarar da shugaban Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai wa Taiwan.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙwararru masu nazari a fannin tsaro na tafka muhawara akan wa'adin makonni hudu da Majalisar Dattawa ta baiwa shugabannin hukumomin tsaro domin su kawo ƙarshen matsalar tsaron da ke addabar ƙasar.
In muka duba abin saki gano cewa ai ba yau muke jin hakan ba, an saba ana zama da su a ce an ba su lokaci kaza, an ba su lokaci kaza, kuma a ƙarshen ta kuma ba a ganin wani sauki.
Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Niger wasu 'yan kasar sun bayyana rashin jin daɗi a game da cece-kucen da ya biyo bayan gudumawar motoci da Najeriya ta baiwa kasar ta Niger domin amfanin jami'an tsaro da ke ayyukan tabbatar da tsaro akan iyakokin kasashen biyu. Muna kuma ɗauke da wasu rahotannin. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafi da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya. Mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To, cibiyar haɗin gwiwa da ke sa ido kan aiwatar da yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiya suka kulla na kai jiragen ruwan kasuwanci ɗauke da hatsin Ukraine zuwa kasuwannin duniya ta faɗa jiya Alhamis cewa ana sa ran ƙarin jiragen ruwa uku za su tashi a yau Juma'a. Jirgi na farko mai suna Razoni ya tashi ne a ranar Litinin daga Odessa kuma yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Lebanon ɗauke da lodin masara. Jirgin ruwan Navista zai kasance na biyu da zai tashi daga Odessa dauke da ton 33,000 na masara da aka nufi Ireland da ita. Hukumar ta JCC wadda ta kunshi wakilai daga Ukraine, Russia, Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma bada izinin tashin jiragen ruwa biyu a ranar Juma'a daga tashar ruwan Chernomorsk. Jirgin na Palanet zai dauki ton 12,000 na masara ya nufi Karasu da ke arewa maso yammacin kasar Turkiya, a yayin da shi kuma Rojan mai dauke da masara sama da ton 13,000 ya nufi Birtaniya. Jami'an tsaron Taiwan sun bayyana cewa kasar Sin ta aika da jiragen yaƙi da na ruwa da dama a kan layin tsakiyar tekun Taiwan da sanyin safiyar yau Juma'a, yayin da Beijing ke ci gaba da atisayen soji na tsawon ranaku a matsayin martani ga ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai wa Taiwan. A cikin wata sanarwar da rundunar sojin Taiwan ta fitar, ta ce jiragenta na leƙen asiri da na sojin ruwa suna sanya ido kan ayyukan ƙasar Sin wanda ta bayyana a matsayin takalar fada. Wannan dai ita ce rana ta biyu a jere da jiragen saman da na ruwa na ƙasar Sin ke ƙetare kan iyakar teku. Ƙasar Sin ta ayyana kwanaki hudu na atisayen soji a wasu keɓantattun yankuna shida da ke zagaye da Taiwan. Wannan atisayen dai na ƙara haddasa fargabar samun kuskuren lissafi. Ko da yake zuwa yanzu jami'an Taiwan da na Amurka sun ce ba su da burin ta'azzara lamarin. A ranar Alhamis, ƙasar Sin ta harba makamai masu linzami aƙalla 11 a cikin ruwa da ke kusa da gabar tekun Taiwan. Aƙalla hudu daga cikin makaman sun ratsa ta sararin samaniyar Taiwan, a cewar jami'an tsaron Japan, a wani abin da manazarta tsaro da dama suka bayyana a matsayin tsokanar da ba a taɓa gani ba. A halin da ake ciki kawayen yammacin duniya a yankin Indo-Pacific sun yi kakkausar suka kan atisayen sojin kasar Sin a kewaye da Taiwan. Kuma suna neman karfafa alaka da Amurka, Turai da kuma NATO a matsayin martani ga matakin da Beijing ta dauka. A ranar Alhamis ne kasar Sin ta fara atisayen soji na tsawon kwanaki biyar a yankuna bakwai dake kewayen yankin Taiwan a matsayin martanin kai ziyarar da shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai birnin Taipei a farkon wannan makon. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ƙwararru masu nazari a fannin tsaro na tafka muhawara kan wa'adin makonni hudu da majalisar dattawa ta baiwa shugabannin hukumomin tsaro domin su kawo ƙarshen matsalar tsaron da ke addabar ƙasar, inda wasu na ganin an bar gini tun rani, wasu kuma na cewa an mayar da harkan tsaron kasuwanci ne kawai. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana.
A cikin shekarun nan bakwai da wannan gwamnati ta hauka ragar mulki, majalisar dattawa ta yi muhawara tare da tsokaci akan rashin tsaro sama da sau 45, amma a kullum kaman ƙara lalacewa lamarin ke yi. A wannan karan ma, majalisar ta yi wata ganawa ta sa'o'i biyar da shugabannin tsaron ƙasar, har sai da aka kai gaba su wa'adin makonni hudu domin su kawo ƙarshen rashin tsaro da ke addabar ƙasar. Sanata Abdullahi Ibrahim Danbaba, wanda shine mataimakin shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda, ya ce dole ce ta sa majalisar ta gayyato jami'an tsaron domin halin rashin tsaron ƙasar ya tsorata su, kuma suna so su ga an samu sauyi nan ba da jimawa ba.
Muhimman abubuwa ne aka tsaya aka tattauna tsakaninmu da waɗanda ke jagorancin harkar tsaron ƙasa. Menene ainihi suke yi wanda zai kwantar da mutanen Najeriya hankali, saboda mu kanmu ba mu san abin da suke yi ba.
Ganin cewa an jima ana irin wannan ganawar, amma lamarin sai ƙarin rancabewa yake yi, ya sa mai fashin baki a al'amuran tsaro Captain Aliyu Umar Babangida yin tsokaci da kakkausar murya.
In muka duba abin saki gano cewa ai ba yau muke jin hakan ba. An saba ana zama da su a ce an ba su lokaci kaza, an ba su lokaci kaza, kuma a ƙarshen ta kuma ba a ganin wani sauki, kuma ba a ganin wani cin gaba. Saboda haka ni mamaki na yanzu ko kuwa tambaya na yanzu shine abinda aka kasa yi cikin shekaru bakwai, lallai za a iya yin sa cikin makonni hudu? Haba, wannan indai maganar gaskiya za a bi. Gaskiya wannan makonni hudun da za a ce da mu dai sa ido muna kallo, amma makonni hudun nan ban tsammani cewa mutanen da suka kasa kalmasa abu cikin shekara bakwai za su iya yin ta cikin makonni hudu ba.
Shi ma mai nazari a al'amuran tsaro da zamantakewa Abubakar Aliyu Umar ya yi jawabi cikin fishi, yana cewa wasu na samun kuɗi ne da harkar tsaron.
Shi wannan harka da dama daga cikin waɗansu sun maida wannan harka wata harka ce ta kasuwanci da su suke amfana akai. To saboda haka wannan kira da suke yi ba wani abu ne wanda zai yi wani tasiri a yanzu a wannan lokaci da kuma wa'adin da suka bada na sati hudu. Me sati hudu zai yi? To wannan duka ma ba laifin su bane. Ni dai na dora wannan laifi a kan shugaban ƙasa. Domin duk mutumin da ka sa aiki ya kasa yin aiki, abin da ya kamata ka cire shi ka kawo wani ka dora sai kai misali da shi.
To sai dai Sanata Abdullahi Ibrahim Danbaba ya bada tabbacin cewa a wannan karon akwai alamun za a samu sauyi domin sun gamsu da bayanan jami'an tsaron.
Gaskiya mun gamsu da bayanan da suka yi, wanda yake ya nuna cewa suna nan suna aiki. Amma kun san harkar tsaro ba abubuwa ne wadan za a ce a zo a yi filla-filla a sheda ma jama'a. Sannan kuma in akwai wasu matakai da aka ɗauka na tsaro, to ke ga ba su zama harkar tsaro ba in aka zo aka fara fallasawa a gaya mutane ga matakai waɗanda gwamnati ta duka.
Abin jira a gani shine irin matakan da jami'an tsaron za su ɗauka da zai kawo sauyi a lamarin tsaron cikin gaggawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Gabinta da ci gaban labaran duniya.
A yau Juma'a, Rasha da Amurka sun ce a shirye suke su tattauna batun musayar fursunoni kwana guda bayan da wata kotu a Rasha ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 9 a gidan kaso ga fitacciyar 'yar wasan ƙwallon kwando Brittney Griner bisa samanta da laifin da ya shafi miyagun ƙwayoyi. Shari'ar da ake yi wa Griner, wacce ta taba lashe lambar zinare su biyu a gasar Olympics, kuma tauraruwar kungiyar kwallon kwando ta mata na WNBA, ta jefa ta cikin wani yanayi na siyasa bayan da Russia ta aike da sojoji zuwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ministan harkokin wajen Russia, Sergey Lavrov, ya ce a baya shugaba Vladimir Putin da shugaban Amurka Joe Biden sun amince da wata kafar diplomasiya da ya kamata a yi amfani da ita wajen tattauna yiwuwar musayar fursunoni. A shirye muke mu tattauna wannan batu, amma ta hanyar tsarin da aka cimma yarjejeniya tsakanin shugabannin Putin da Biden, inji Lavrov yayin wata ziyara da ya kai Cambodia. An kwantar da mutane hudu a asibiti tare da raunuka da ke barazana ga rayukansu Alhamis bayan da walƙiya ta harbe su a kusa da fadar White House. Matan biyu da maza biyu suna a dandalin Lafayette da ke arewa da fadar White House lokacin da walƙiyar ta afka a yammacin jiya Alhamis. Hukumar 'yan kwana-kwana da ta agajin gaggawa na gundumar Columbia sun ce jami'an tsaron na sirri da 'yan sandan filin shakatawa na Amurka sun ba da kulawa ta gaggawa ga waɗanda suka jikkata. Wani shaidin gani da ido ya faɗa wa jaridar Washington Post cewa walƙiyar mai girma ce kuma ta yi ƙara a zahiri kamar bam ne ya fashe.
A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, wasu 'yan kasar sun bayyana rashin jin daɗi a game da cece kucen da ya biyo bayan gudumawar motoci da Najeriya ta baiwa kasar ta Niger domin amfanin jami'an tsaron da ke ayyukan tabbatar da tsaro a kan iyakokin kasashen biyu. Suna masu tunatarwa a game da girman daɗaɗɗiyar dangantakar al'ummomin waɗannan kasashe da kuma yadda gwamnatoci suke taimakawa juna idan buƙata ta taso. Ga rahoton da Suleiman Mumin Barma ya aiko mana.
Rahotanni sun yi nuni da cewa tun a watan Fabrairun da ya gabata ne mahukuntan Najeriya suka fitar da biliyan 1.14 na naira don sayan motoci kimanin 10 da aka baiwa jamhuriyar Niger a matsayin wata gudunmuwar da za ta ba da damar ƙarfafa matakan tsaro akan iyakokin ƙasashen biyu. Sai dai wannan yunkuri na gwamnatin Muhammadu Buhari ya harzuka wasu 'yan Najeriya da ke ganin an yi abin a wani lokacin da askarawan kasar ke cikin babbar buƙatar kayan aiki don tunkarar matsalar tsaron da ke ƙara yaduwa. To amma wani ɗan Nijar Abba ɗan Illela ya ce a duk lokacin da ɗaya daga cikin ƙasashen nan ta taimaka wa 'yar uwarta tamkar yi wa kai ne.
A cikin Najeriya su da bakinsu ne ke hoɗi suna cewa idan sun kaga alamun za a kawo musu hari da su kira sojin Najeriya ƙara su kira sojin Nijar wanda yake in sun ka kira sojin Nijar cikin minti 10 sojin Nijar sun iso. Waɗanda suke irin wannan ɗumumuwa kamar mutane ne waɗanda watakila basu da tarihi. Niger bayau ta saba kama ma Najeriya yaki ba. Tun lokacin yakin Biafra, Niger ta kawo gudunmuwa wadda ba 'yan kaɗan ba an ka samu an ka ci nasara.
Har ila yau masu ƙorafi akan wannan al'amari sun bayyana damuwa a game da yadda aka yi komai cikin duhu, saboda haka suke ganin alamar rashin gaskiya a tattare da hakan. Abinda shugaban kungiyar Voix des Sans Voix ke ganin sa a matsayin alamar yadda wasu suka jahilci mu'amala ta tsakanin Najeriya da Niger.
Babu hulɗa ko dangantaka ta duhu tsakanin Najeriya da Niger. Duk wani wanda rashin tsaro na Najeriya ya shafa zai ji daɗin wannan abu. Kenan masu wannan magana sun jahilci abubuwa da yawa. Kuma ya kamata su yi kusa ga al'umma waɗanda wannan rashin tsaro ya shafa za su ji magana wadda akasinta su.
Duk da cewa mahukuntan Najeriya sun yi bayani a wannan mako game da wannan tallafi har ma da yadda aka bayar da odar waɗannan motoci, batun na ci gaba da haddasa mahawara a kafafen sada zumunta a tsakanin 'yan Nijar da 'yan Najeriya. Abin da ya sa mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasim ke jan hankulan al'ummomin waɗannan ƙasashe biyu su guji furta kalaman da ka iya mayar da hannun agogo baya a yakin da ake gwabzawa da 'yan takife.
Abin da ke kawo wannan cece kuce matsala ce ta cikin gida, saboda mutanen Najeriya sun gaji suna ganin ya kamata a ce dandanan kasan Najeriya ta magance duka matsalolin da ake fama da su, ko na ta'addanci ko na banditry. Abinda ya kamata dai duka kasashen al'ummomi su rika kalamomi wanda za su bada karhin guya ga jami'an tsaro, ba na wa'anda za su razanar da su ba, saboda koda mutane suna dimumuwa, su jami'an tsaron basu fagen daga tare suke, kuma yanda kasan uwa ɗaya uba ɗaya haka suke aiki.
Najeriya da Niger da ke da iyakar da tsawonta ya haura kilomita sama da 1,500 na matsayin jagaba a rundunar haɗin gwiwar da ke yaƙi da Boko Haram a yankin tafkin Chadi. Haka kuma kasashen biyu sun kafa wata hukumar haɗin gwiwa ta Joint Commission a farkon shekarun 1970 da ke da alhakin inganta hulɗa a fannoni da dama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Suleiman Mumuni Barma. Sai kuma jihar Taraba a arewacin Najeriya, inda a can kuma wasu rahotanni ke bayyana cewa 'yan bindiga sun karɓe ikon wasu garuruwa a yankin Bali da Gasol na jihar ta Taraba. Wakilin muryar Amurka Salisu Lado Garba na ɗauke da ƙarin bayani.
Sama da kwanaki 132 kenan da yan bindiga suka kai hari kan jirgin kasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna, lamarin da ya janyo su kai garkuwa da wasu fasinjojin, al'amarin da ya janyo wasu daga cikin yan uwan fasinjojin fidda ran gamuwa da juna, da bisani kuwa wasu kan yin murna da cewa sun yi dace ga saduwa da yan uwansu. A yankin Bali da Gasol kuwa, yan bindigan ne dai suka tarwatsa al'umman yankin Jawar Manu da Jawar Aji da kuma garin Barau, suka karbe ikon wannan yankin. Kamar dai yadda wani matashi wanda ke zama a yankin Jawar Manu ya yi mana ƙarin bayani, tare tabbatar mana da cewa a halin yanzu dai ba sa ma yankin ƙauyen, sun ko dawo yankin mutum biyu domin neman tsira, ya ko nemi cewar da musakaye sunansa.
Jawar Manu da garin Jawar Aji yan bindigan nan su ne da ikon wannan guraren, su ɗin ne garin Barau su ne duka wannan yankin, su ɗin ne suke mulki wannan wurin, ba gwamnati ne da wannan wurin ba, su ne gwamnatin gure. Tsakani da Allah babu mutum wanda za ka gani a Jawar Manu, in ga garin babban gari ne, ba wai karamin gari bane Jawar Manu, amma mutane sun wace mazansu da matansu, kar wa'ansu mun tafi garin mutum ba, wa'ansu mun tafi garbashe dai, babu dai wani wanda za a ce maka yanzu yana garin Jawar Manu.
Hayamu Asu Abubakar mazauni ne a yankin Garbace dai dake karamar hukumar Bali duk a jihar Taraban, wanda ya tabbatar mana da cewa a halin yanzu dai suna cikin halin haula'i, domin kuwa yan bindiga sun riga sun yi musu kaka gida, ya ko tabbatar da cewa lalle ilahin a halin yanzu yankin Jawar Manu da kuma Jawar Aji da garin Barau da yan bindiga ne ke rike da mulkin wannan yankin. Cewarsa al'umma mazauna wannan yankin dai sun watse tsaf, sun bar yan bindigan suke cin karin su ba babbaka.
Tsakani har da Allah in ta, sannan suna wannan yeri na gaske, suna cin karin su ba babbaka wannan gudu, gaskiyar lamari kenan. An yau annan dai jami'an mun da suka tare zuwa suka tare hanya, akwai wani mota ta sardama gurbin suka harbi yaro motan, suka harbi kuma direban shiri yaro mota, Allah dai yasa dai nan ne taron kwanarsa.
Akwai wasu yankuna guda uku wadda ƴan ta'adda ne ke mulkan wannan yanki, menene kukanku ne ga gwamnati yanzu haka?
Kukanmu kawai da gwamnati shine a zo a kore su, mu ba mu da wani makami da zamu iya tantara su da shi, amma gwamnati tana da duk abin da za ta yi.
Dan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisan wakilai na tarayyar Najeriya, Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak, wadda ya ce lallai ilahin yanzu sun koyi zaman gaggawa da jami'an tsaro domin ganin an tarwatsa gugun waɗannan ƴan bindigan wanda suka maida wannan yankuna sansanin su.
Halin da nake magana da kai a yanzu haka, ina so in tabbatar maka idan akwai mutum a cikin garin Jawar Manu bai shige watakila ko mutane uku zuwa hudu biyar ba, gabaki ɗaya sun tarwatsa mutane suke cikin Jawar Manu da kuma garin Gidado. A yanzu haka da nake baka magana ɗan nan, wasu ma basu sama inda iyalansu suke ba. Wannan abun ya ci tura, ya wuce hankali tunanin mutum. To a yau ɗin nan dai gabaki ɗaya hankalin mu a tashe yake, kamar da na faɗa shekaran jiya, in Allah ya yarda za mu shawo kan wannan, domin ana shirye-shirye dai na jami'an tsaro, kuma za a shigo ba wannan yankin in Allah ya yarda.
A halin yanzu dai yankin Jawar Manu da Jawar Aji da garin Barau, yan bindiga da ke arewa maso gabashin Najeriya a yankin jihar Taraba suke rike da madafun iko a wannan yankuna. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Salisu Lado, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a Amurka saboda annobar COVID-19 ta sa ya zama dole wasu wuraren kasuwanci kamar na otel sun fara amfani da na'urorin mutum-mutumi ko kuma robot a turance wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka. Kodayake kwararru sun kore fargabar da wasu ke nunawa cewa mai yiwuwa a nan gaba ire-iren waɗannan na'urori ne za su maye gurbin mutane a ma'aikatu. Yau batutuwan da shirin na duniyar Amurka zai dubi a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin, matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a wasu wuraren kasuwanci kamar na otel a nan Amurka ta sa a latilis aka fara amfani da na'urorin mutum-mutumi da ake kira robot a turance. Hakan na faruwa ne saboda matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta sanadiyar annobar COVID-19. Waɗannan na'urori kan gudanar da ayyuka na kai saƙo zuwa ɗakunan kwastomomi, misali a otel ɗin Radisson da ke garin Sunnyvale a jihar California. Alex Martinez shi ne manajan otel ɗin. Ya ce akwai kwastomomi da suke jin daɗin hakan saboda na'urorin na robot suna rage musu yin cuɗanya da bil'adama. To ire-iren ayyuka da ake yi wa kwastomomi a ɗaki na daga cikin ayyukan da na'urorin suke yi. Steven Cousins shi ne shugaban kamfanin Saviyar da ke kera na'urorin mutum-mutumin.
When you get a delivery from a robot, you are not bothering a person.
Ya ce idan ka aiki mutum-mutumi ba zai damu kowa ba, kuma idan suka tashi kai saƙon sukan je da sauri, misali cikin minti 5-6, ba sa kuma neman kwastoma ya ba su ladan aika ko tukwici. Sannan a matsayinka na kwastoma, idan za ka fita karɓan saƙon a hannun mutum-mutumin, ba sai ka ce barin tashin shirya ba, babu wanda za ka dama. To sai dai a cewar shugaban kamfanin da ke kera mutum-mutumin, akwai wasu matsaloli da za a iya fuskanta.
You have to get the elevator company to come out and modify the building.
Yace dole sai ka nemi kamfanin da suka saka na'urar hawa sama, wato elevator, sun sauya yadda suka dasa na'urarsu idan har ana so mutum-mutumin ya ji daɗin aiki. Hakan kuma na buƙatar maƙudan kuɗaɗe da lokaci. Saboda haka abinda muka yi kwanan nan shine mun ƙara wani maballi a jikin mutum-mutumin saboda samu damar danna maballin buɗe na'urar hawa sama da kansa. To yadda mutum-mutumin yake aiki shine yana da wani abu na musamman da zai iya sunsuno maballan da ya kamata ya danna, da yadda zai kaucewa cin karo da wani kalubale a hanya. Kuma da zarar ya isa kofar ɗakin kwastoman da aka aike shi, za a sanar da kwastoman sai fito ya karɓi saƙon. Steven har ila yau ya bayyana fa'idojin da ke tattare da amfani da mutum-mutumin.
When you have a robot on your team, it doesn't go home, so it's always there.
Yace shi mutum-mutumi baya tashi aiki ya ce ya tafi gida, ko da yaushe yana nan. Ba a buƙatar sai an samu masu aikin safe ko na rana ko dare, ko kuma masu aiki a ƙarshen mako, ko da yaushe shi yana nan. Saboda haka ma'aikata na matuƙar son sa, dan yakan ba su dama su mai da hankulansu wajen gudanar da wasu ayyukan da suke gaban su.
You know, the staff loves it because they're able to focus on the job they're supposed to be doing.
To are layo a jihar ta California, ba aikin otel kawai na urar ta robot ke yi ba. Hasantiri suna yi a kan titina kamar yadda 'yan sanda suke yi don kama masu laifi. Sai dai duk da haka, masu kera waɗannan na'urori na mutum-mutumi sun ba kwastomomi tabbacin cewa na'urorin ba za su maye gurbin mutane a ma'aikatu ba. Hasali ma abin da suke shi ne suna sauƙaƙawa mutane rayuwa da kare su daga faɗawa cikin wani mawuyacin hali. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Anna Rice da Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Mahmud Salihu Kauran na Moda a jihar Zamfara. Yace tallafin motocin yaki da gwamnatin Najeriya ta baiwa makwabciyarmu jamhuriyar Niger dan yaki da ta'addanci. A gani na ba wani abincece kuce bane domin kusan duk matsalolin tsaro da jamhuriyar Niger ke fama da su a halin yanzu sun samo asali ne daga rashin zaman lafiya da muke fama da shi a Najeriya. Sannan a Najeriya sau da yawa ake ware kudaden sayan makamai amma daga ƙarshe su kare a aljihun wasu tsiraru. Sako daga Amina Adamu Malam Maduri da Rabi'u Dakud Dinari da Awwalu Senior Dinari a jihar Jigawa suka ce muna jajanta al'ummomin kananan hukumomin Malam Maduri da Niga da Hadeja da Kira Kasamma da Guri da Auyo da Kafin Hausa da Dutse akan matsala ambariyar ruwa da ta same su. Muna fatan hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa za ta kawo musu dauki a lokacin da ya dace. Sakon Salisu mai shinkafa daga jihar Adamawa yace hakika dole ne masu ruwa da tsaki da al'umman Najeriya su yi fargaba halin da ilimin matakin farko zai shiga a Najeriya ganin yadda a kullum harkokin ilimi su baya-baya suke yi a kasar. Saboda haka ya kamata gwamnatin Najeriya ta farka daga baccin da take yi ta kawo wa harkar ilimi daukin gaggawa. Sakon Haruna Muhammad daga jihar Katsina yace ci gaba da kai hare-hare da ƴan ta'adda ke yi inda suke sacewa gani da hallaka dimbin jama'a musamman ma a jihar shugaban kasa wato jihar Katsina da wasu sauran jahohi. Hakan abin jimami ne da damuwa. Da fatan jama'a akwai ina muke za mu himmatu wajen yi magaruruwan mu addu'ar samun zaman lafiya. Sakon mu na ƙarshe ya fito daga Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi Yawuri. Suka ce ƙara wa'adin rajistar layukan wayar salula da gwamnatin Ghana ta yi. Hakan ya yi daidai kuma abin jinjina ne ga gwamnatin ƙasar ta Ghana. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Cidai cibiyar haɗin gwiwa da ke sa ido kan aiwatar da yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya suka kulla na kai jiragen ruwan kasuwanci dauke da hatsin Ukraine zuwa kasuwannin duniya ta faɗa jiya Alhamis cewa ana sa ran ƙarin jiragen ruwa uku za su tashi a yau Juma'a. Jirgin na farko mai suna Razoni ya tashi ne a ranar Litinin daga Odessa kuma yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Lebanon dauke da lodin masara. Jirgin ruwan Navista zai kasance na biyu da zai tashi daga Odessa dake da ton 33,000 na masara da aka nufi Ireland da ita. Hukumar ta JCC wadda ta kunshi wakilai daga Ukraine, Russia, Turkiyya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma bada izinin tashin jiragen ruwa biyu a ranar Juma'a daga tashar ruwan Chernomorsk. Jami'an tsaron Taiwan sun bayyana cewa ƙasar Sin ta aika da jiragen yaki da na ruwa da dama akan layin tsakiyar tekun Taiwan. Da sanyin safiyar yau Juma'a yayin da Beijing ke ci gaba da atisayin soji na tsawon ranaku a matsayin martani ga ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai wa Taiwan. A cikin wata sanarwar da rundunar sojin Taiwan ta fitar ta ce jiragenta na leken asiri da na sojin ruwa suna sanya ido kan ayyukan ƙasar Sin wanda ta bayyana a matsayin takalar fada. Wannan ita ce dai rana ta biyu da jiragen saman da na ruwa na ƙasar Sin ke ƙetara kan iyakar teku. Ƙasar Sin ta ayyana kwanaki hudu na atisayin soji a wasu keɓantattun yankuna shida da ke zagaye da Taiwan. Wannan atisayin dai na ƙara haddasa fargabar samun kuskuren lissafi ko da yake ya zuwa yanzu jami'an Taiwan da na Amurka ba su da burin ta'azzara lamarin. Daga ƙarshe a yau Juma'a, Rasha da Amurka sun ce a shirye suke su tattauna batun musayar fursunoni kwana guda bayan da wata kotu a Rasha ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 9 a gidan kaso ga fitacciyar 'yar wasan ƙwallon kwando Brittany Griner bisa samunta da laifin da ya shafi miyagun ƙwayoyi.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Binta Suleiman Yaro wanda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu na yanzu Patrick Deya, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu huta lafiya. Assalamu.